sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. An yanke hukuncin kisa akan mutane 19 a ƙasar Myanmar a game da kashe wani na hannun daman wani kaftin soja, inji wani gidan talbijin mallakar ma'aikatan sojin ƙasar a jiya Juma'a. Wannan ne karin farko da aka sanar da irin wannan hukuncin a bainin jama'a tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu da kuma afkawa masu zanga-zanga. Rahotanni sun ce an aikata kisan ne a ranar 27 ga watan Maris a gundumar Okalafa ta Arewa a birnin Yangon mafi girma a Myanmar. An ayyana dokar soja ta Marshall a gundumar, lamarin da ya baiwa kotunan soja damar sanar da waɗannan hukunce-hukuncen. Sojojin da suka hammalar da zababbiyar gwamnati sun faɗa a jiya Juma'a cewa zanga-zangar ƙinjinin mulkinsu ya fara raguwa saboda mutane suna son zaman lafiya. Akan haka za su shirya zaɓuka a cikin shekaru 2. Karin farko kenan da sojojin suka shata wa'adi na komawa ga tafarkin demokradiyya. Kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer da takwaransa na Jamus BioNTech sun yi kira ga mahukunta a nan Amurka da su ba da daman amfani da rigakafinsu a kan balagaggu 'yan shekaru 12 zuwa 15 a matakin gaggawa. A halin yanzu ana amfanin gaggawa da rigakafin ne a kan matasa 'yan shekaru 16 zuwa sama a Amurka. Kamfanonin sun faɗa a jiya Juma'a cewa sun nemi hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta faɗaɗa izinin amfani da rigakafin akan matasa masu ƙarancin shekaru. A cikin watan Maris, kamfanonin magungunan sun ce an gano rigakafin nasu na da kyau da inganci, kana ya samar da garkuwar jiki mafi ƙarfi ga masu shekaru 12 zuwa 15 yayin da aka gudanar da gwajin rigakafin. Sai dai ba iya gane kowane lokaci ne hukumar abinci da magungunan za ta sake duban bayanan gwajin, amma daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka, Rochelle Walensky, ta faɗa wa labaran ABC a ranar Alhamis cewa tana sa ran za a fara yi wa matasa masu shekaru 12 zuwa 15 rigakafin nan da tsakiyar watan Mayu. Hukumomin Najeriya na ci gaba da farautar 'yan gidan yari 1,800 da suka gudu a wannan mako yayin da aka fasa wani kurkuku a jihar Imo da ke kudancin Najeriya. Jami'ai sun ɗora laifin wannan aika-aikan ne akan kungiyar 'yan awarin yankin. Wannan shine harin fasa gidan yari mafi girma a tarihin Najeriya. Lamarin ya faru ne a ranar Litinin yayin da wasu 'yan bindiga da suka tada wasu abubuwan fashewa suka karya kofofi da wasu bangarorin gidan yarin Owerri. Hukumomin gidan yarin sun ce kimanin mutane 1,844 da ke daure ne suka gudu, guda 6 kacal ne suka dawo da kansu. Ya zuwa yanzu babu wata kungiyar da ta dauke alhakin kai wannan harin, amma 'yan sandan Najeriya suna alakanta kungiyar 'yan awarin nan ta IPOB da wannan aikin. Shugaban IPOB Nnamdi Kanu ya musanta cewa kungiyarsa ce ta fasa kurkukun a ranar Litinin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, gwamnatin Biden ta fitar da tsarin yadda take so ta kashe kudin kasafin gwamnatin tarayya a shekarar 2022, kana ta ce idan wani ya nuna al'ajabinsa game da abubuwan da kasafin kudin ya kunsa, to lallai mai shi bai maida hankali akan abubuwa da ke faruwa ba. Biden ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓe ne akan zuba jari a fannonin ilimi da kiwon lafiya da kuma muhalli. Kana takaitaccen bayanin kasafin mai shafi 58 ya nuna kusan kashi 1/3 na yadda gwamnati take so ta kashe kudadinta, ba kamar abubuwa da doka ta kafa su ba, irin biyan inshorar kiwon lafiya da kuma tsarin abubuwan kyautata rayuwar jama'a. Wannan shirin zai faranta wa 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi da maido da kasafin wasu hukumomin gwamnati wanda tsohon shugaban kasa Donald Trump ya yanke musu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu taɓa batun jirgin yakin Najeriya nan ne safarin Alpha Jet da ya ɓace a jihar Borno.
Wato makami mai linzami da an harba shi da yake aiki da ya je saman ya tare jirgin, kafin ma ya kusa da jirgin zai tarwatse, wasu abubuwa haka za su fita su bugi jirgin. To kago wannan abun za su tarwatse kafin su taba jirgin, za su bar rami a cikin jirgin, kuma jirgin tarwatsewa zai yi a sama. Idan jirgi ya tarwatse a sama, gurgujen shi zai watsu ne da yawa a ko ina a fili da yawa, kuma zai zama gutsu-gutsu ne kanana-kanana, ba wai manya-manya ba. To in ka duba kuma wannan video, kaga mun ga jirgi kusan dukan shi ma gashi nan a wuri daya, har da ma mai tuka jirgin gashi nan a wuri.
Kuma in ka duba waɗannan jirage da suka fadi, ai dukkan su ba wani wanda daga cikin waɗannan pilot ya ejecting ya fito daga cikin wannan jirgi.
Su Boko Haram da suka samu wannan jirgin suka dauki wannan video din dan su nuna, kuma su kariya ma sojojin Najeriya lawa, amma ba maganan gaskiya bane. Jirgin nan from all indication ba harbo shi akai ba. Jirgi dai ya fado lokacin.
Headquarter rundunar sojojin saman Najeriya ta ce bayanan sirri da ta tattaro na nuna cewa babban jirgin yakin ta samfurin Alpha Jet mai lamba NAF 475 da ya bace a filin daga dauke da mayaka biyu, wato Flight Lieutenant John Abolerinwa da Flight Lieutenant Ebia Kochatele, watakila ya yi hatsari ne. Sanarwar da kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabko ya fitar na nuna cewa ba a san dalilin aukuwar hatsarin ba. Kwararre kan sha'anin tsaro kuma babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya, Group Captain Sadiq Garba Shehu, ya kalli wannan video ga kuma abin da ya shaida min.
Shi wannan video idan ka kalle shi a tsanake, daga farko-farkon shi ya nuna wani kaman missile zance kenan, kaman ake cewa makami mai linzami ya tashi sama ya kabo jirgi a ƙasa. Mu a matsayinmu na masu nazarin tsosai a tambaya, Boko Haram a sani da aka yi suna da makami mai linzami, an sa akan wannan shine a'a, kaji magana na ɗaya kenan. Da yawa a cikin masana idan aka ce jirgi an kakkabo shi daga sama, kuma ana tunanin an kakkabo shi daga sama ne ko ko wani abu ne a cikin jirgin ya fashi, akwai hanyoyi da yawa da ake dubawa a san cewa jirgin an kakkabo shi a ƙasa. Jirgi da aka kakkabo daga sama da makami mai linzami, wato makami mai linzami da an harba shi da yake aiki da ya je saman ya tare jirgin, kafin ma ya kusa da jirgin zai tarwatse, wasu abubuwa haka za su fita su bugi jirgin. To kago wannan abun za su tarwatse kafin su taba jirgin, za su bar rami a cikin jirgin, kuma jirgin tarwatsewa zai yi a sama. Idan jirgi ya tarwatse a sama, gurgujen shi zai watsu ne da yawa a ko ina a fili da yawa, kuma zai zama gutsu-gutsu ne kanana-kanana, ba wai manya-manya ba. To in ka duba kuma wannan video, kaga mun ga jirgi kusan dukan shi ma gashi nan a wuri daya, har da ma mai tuka jirgin gashi nan a wuri daya. To a gaskiya jirgin da makami mai linzami ya kakkabo a sama zai tarwatse, kuma saboda yana can sama, guraguzan ma zai watsi ne a wuri da yawa, za a iya samun wurin kilomita 20 inda wannan abu zai tafi, saboda sama ne. Kamar kai ne ka hau jirgin, ka hau gidan sama, ka ɗauki kofin ruwa ka zubo, kai ka san ruwan nan ba zai sauka tsarab ya sauka a wuri ɗaya ba, zai tarwatse. To kaga wannan hoto da Boko Haram suka nuna na jirgi gashi manya-manyan gaɓoɓi ga ma mutum a tsaye, to kaga wannan bai yi kama da jirgi wanda yake wai an harbo shi daga sama ba. To shi kuma jirgi wanda ya faɗo a ƙasa, saboda aida jirgin yana da matsala ko kuma wani kuskure daga wurin masaukan, zai sauka ne a wuri ɗaya, kamar yadda muka gani a wurin nan, gaba ɗayan shi sukutun ɗin shi zai sauka a wuri ɗaya ne. To kaga abin da muka gani a wannan bidiyo ɗin kenan.
Shi ma da yake tsokaci kan al'amarin, bai bincike kan sha'anin tsaro na Sweden Mr. Hugo Kanam ya zargi kungiyar ta Boko Haram da yada farfaganda da bidiyon, wanda ya ce bidiyon wani jirgin yakin sojojin kasar Syria ne wanda ya bindiga a sama tun shekara ta 2012 a birnin Idlib Ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta bakin kakakinta Air Commodore Edward Gabquet ta ce wannan video na Boko Haram da suka fitar suna cewa su ne suka harbo wannan jirgin ko kadan ba gaskiya bane. To ko mai Boko Haram ke son cimmawa da ikirarin cewa ita ta dauki nauyin harbo wannan jirgi na sojojin saman Najeriya? Har ila yau ga masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu.
Shi yaki dama zamba akwai abin da ake kira propaganda. Kalmar propaganda ta fito daga wurin sojoji ne. Shine kai a propaganda in kana yaki idan an kashe mun mutum goma zan iya cewa mutum ɗaya aka kashe mu yana cikin propaganda in na kashe mutum goma zan iya cewa na kashe mutum 20 kaji propaganda kenan hakan kuma a propaganda zan so in nuna ma abokin gabana cewa ƙarfin ma da bani da shi fa ina da shi saboda propaganda to kaga wato abin da ya faru a ganewa wannan jirgi ya fado aidar saboda wani kuskure da matukin yayi ko kuma wani na'ura a wani injin din ba ta aiki ko kuma ka san a wannan area ma a ran da aka yi wannan abu ni ina mai dugurta wannan ta wannan lokaci duka wannan area akwai hazo wanda ke kowa ya sani har masu bin jirgin kasuwa an ta kashe flight a wannan lokacin akwai hazo to wannan hazan ba na ce na sani bane yana aiwa abu ne to abin da ya sani shine jirgi ya fado ko saboda hazo ne ko saboda kuskure ne ko saboda tangarda inji ne jirgi ya fado to amma inda su Boko Haram suka tsinci dami akala shine da jirgin nan ya fadi sojojin Najeriya saboda idan jirgi ya fadi normally a yaki akan yi sauri ne a je wurin saboda kada jirgin nan ya fada hannun abokan gaba kada kuma su matukan in sun fita da rai kada su fada hannun abokan gaba Boko Haram wannan lokaci sai suka samu suka tsinci dami akala jirgin nan ya fado a wurin da suke kuma sojoji basu isa ba to Boko Haram a gaskiya ba lokaci ba a lokacin da suka fara ba a yanzu sun yi nisa a yakin propaganda da lokacin review din da suke kawo video ne na kaman wanda ake yi a gida baya da quality sosai amma haduwansu da ISIS sun nuna musu muhimmancin fitar da video akan aikin propaganda so a cikin lokaci kadan Boko Haram suka samu wannan jirgin sai suka gane cewa wannan abun yana da amfani a wurin propaganda suka samu masu musu video wanda suna da ƙwararrun masu video maganar gaskiya kenan suna da ƙwararrun masu hada video suka hada video suka nuna cewa wai sun harbo jirgin nan ga jirgin nan ya fadi sun kama to amma kamar yadda nace maka jirgi da aka harba a sama tawar watsewa zai yi ba ma za ka samu wani katon sashi na jirgin ko kuma a cewa har pilot jirgin da aka harbe sam pilot ya fado ga gangan jikin shi ba za ta yi ba to kaji abin da ya faru kenan su Boko Haram sun tsinci dami akala da suka samu wannan jirgin suka dauki wannan video din dan su nuna kuma su karya ma sojojin Najeriya lagwa dan kaga yanzu in ba an ta tsaye wannan ai karya lagwa amma ba maganan gaskiya bane jirgin nan from all indication ba harbo shi akai ba jirgi dai ya fado yana yiwuwa tangardan injin yana yiwuwa wani kuskuren matuki yana yiwuwa hazo wanda nace duka akwai shi a notice din a wannan lokacin yana yiwuwa mutum nan ka san hazo idan jirgi akwai hazo ko wayan MTA ne samu wayan telefon in ya taba duk wani abu da ya taba shi akan hanya zai fado kasa to kaji abin da ya faru kenan
to ko wadannan matakai ne rundunar sojan saman Najeriya ya kamata a ce ta dauka don gujewa afkor irin haka nan gaba duba da yadda a baya ma sai da wani jirginta ya fado a nan Abuja. Air Commodore Ahmed Tijjani baba gamawa mai ritaya tsohon Hafsa ne a rundunar sojojin saman ta Najeriya da kuma abin da ya shaida min.
Na ɗaya shi ne a duba a ga cewa wani irin training ake wa shi pilots masu kula da wannan jirage. Na biyu shi ne a duba a ga lafiyan waɗannan jiragen tukunna kafin ma a tura su wurin yaƙi ko kuma abubuwan da za su yi. Sannan kuma yau in ka duma irin abubuwan da ke faruwa game da hatsarurrukan jirgi ko a duniya. Human factor yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa waɗannan jirage ake hatsari kashi 90% human factor shi ke kawo waɗannan abubuwa. Na uku shi ne supervision. Dole a duba lafiyan jiragen nan, a duba ya jirgin yake, ya shi kansa pilot ɗin da zai ja wannan jirgin. Dole a kula da waɗannan abubuwa, dole a tsaya a jajirce a ga cewa an bi doka da oda domin game da sha'anin abubuwa da suka shafi waɗannan jirage. Na hudu shine in wayannan abubuwa suka faru to dole ne fa a zauna ai investigation wato ai bincike a ga me ya faru me ya jawo wannan abu da sauransu kuma an ka duba wayannan jirage da suka fadi ai dukkan su ba wani wanda daga cikin wayannan pilot ya ejecting ya fito daga cikin wannan jirgi to kaga wannan ma abin dubawa ne dole a duba a ga wani irin training ake wa yaran nan sannan su pilot din ma yaya su medical status din su ya rayuwar su take da sauransu so dole a duba wayannan domin ai maganin wayannan abubuwa da suke faruwa matakar aka bi wayannan abubuwa so ina tabbatar muku cewa insha Allah abubuwa za su rabu kuma har sarrukan nan ma insha Allah ba za a same su ba
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shirye na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to gaida malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shirin da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
To jama'a barkamu da wannan lokaci a cikin wannan shiri mai suna da dan gari shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin tashar muryar Amurka VOA dake birnin Washington DC da kuma tashar gidan rediyon jihar Kano dake tarayyar Najeriya shirin da dan gari dai shiri ne dake bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a kasar Hausa shahara su da irin buwayar da suka yi da abin da ya haifar da buwayar koko burin su a rayuwa wanda ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa zan gabatar muku to madalla shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Janguza dake yankin karamar hukumar tofa a jihar Kano wannan garin Janguza dai shine mai masaukin babban barikin nan na soji mai suna Janguza da kuma aka ta fara kurkukun nan da yanzu aka gwamnatin tarayya ke ginawa a gefen babban titin da ya tashi daga birnin Kano zuwa garin Gwarzo daga bangaren kudu garin Janguza dai gari ne mai ganuwa da wasu fatake suka kafa shi shekaru fiye da 300 da suka gabata na kuma dangane har ga fadar dagacin garin na Janguza inda na yi katarin zantawa da wakilin mai gari ko kuma dakaci wanda na fara da tambayar ko yaya sunansa
a sunana Dahiru Huda Janguza ni ne wakilin dagacin Janguza Alhaji Hudu wannan gari namu tarihin sa a takaice zai kai kamar shekara 300 da wani abu shi kuma kafur wannan gari asali fatake ne ga yadda muka samu labari ga magabata jiji ne garin hanya ce ta fataki inda suke safarar abinci su je su abinci daga can su wuce a daidai wannan garin Janguza akwai rijiya wanda suke yin zango suke amfani da wannan ruwa
su fataken waɗanne iri ne kuma daga kamar ina zuwa ina suke yin zango a Janguzan nan
suna dauko kaya ne daga yammacin Kano zuwa cikin garin Kano abinda i kudi da Kano a lokacin jakuna ne suke amfani da su suka sami guri wannan albarka da suke samu ta ruwa a wannan jeji shine suke zango su ajiye daga nan kuma wannan i zauna wannan i wuce har dai gari ikam
to amma an haka ne dai a yanzu kabilar da ke wannan gari kamar usulin su kamar wanne kabila da wata kabila zaka iya cewa akwai
to kusan kabila ɗaya idan aka ce Hausawa mai biza iya samu akwai wasu kabilu wanda yake san yi gaisan gaurayi da Hausa kamar irin sa Hausa Fulani bari da sauransu da suka kaure
in gari ya shekara fiye da 300 a ƙasa Hausa ba za a rasa shi wata kil da ganuwa ba ku wannan gari yana da ita ko bai da ita
tabbas muna da tsohuwar ganuwa wace yake ko a yanzu ba dan gine-gine da aka yi na bariki da prison da wannan ba tabbas wannan idan ka je akwai alamar ganuwa da idan aka nuna maka zaka tabbatar da cewa i gari na da ganuwa
to garin da yake da ganuwa a ƙasar Hausa tarihi ya nuna cewar ya kafa cikin lokacin da ake yaƙe-yaƙe domin ganuwa ta kariya ce kenan kuma Janguza watakila ya tsare cikin lokacin da ake yaƙe-yaƙe
gaskiya ba ni da wannan tarihin na yaƙe-yaƙe gari da gari kamar yadda sauran manyan garuruwa suke amma dai tabbas gari na tsohon gari ne domin shi sila shi wannan janguza ma da kaji ana fadi shi ma kamar yadda kake a fadan nan basarake kuma ba da tsawon lokaci ba ma ana ganin sa domin idan ya fito yana gaba akwai macizai da kunkuru damu su ne yan fadar sa da ake ganin su suke bin sa to daga nan kuma ika ratsa duk wasu iyakoki na kasar janguza zaka iya ganin sa a kowane irin iyaka to amma dai akwai babban makwancin sa wannan yake shine yamma da gari yafi zama anan an fa gani idan duk inda za a ganshi in zaka bi shi zaka ganin zai je shiga
tunda haka ne shi wannan guza din shi al'umma suka tarafa taken koko shine ta dafa taken sun fara zama a garin
fataki ne suka samar ai shine dalilin da isa mu garin na sunan janguza kuma gunan jani maimakon kaga baki-baki da yarfe-yarfen rawaya-rawaya haka to shi jani shine aka samu garin isa mu janguza
to baya ga suna janguza takila yana da kirari ko take garin
bare kuwa ana ce masa janguza ta malam mai
wani ne malam mai
to shi kuma asali basarake kamar irin sarakunan nan kasan gidan sarki suna fitar da irin wasu mutane haka kamar ko gagararru ne haka ko kuma dai ana so a masa wani matsayi haka sai a dauki sai a kai shi wani kauye ya dibi gona sai ya zauna a cikin wannan gari sai zama kuma bai zama shugaba ba to zai zama babban mutum a gurin sakamakon ya fito daga babban gida kuma duk inda yake yana ansa wannan a suna na masarauta to shine shi wannan mashin iyayen su sune ai sune aka kawo su daga gidan sarki suka zauna
na sarki kenan
eh to gaskiya ba zan iya danna ce sarkin da ituro wannan bawan Allah ba
amma ta illa sarki a kasar Kano ne ko
a kasar Kano ne kuma gidan sarkin Kano na yanzu
to bayan wannan lokaci janguza kowace irin sana'a ko wani al'amari ta fice a kansa da ya sha bamban da sauran wurare
to na farko dai kamar nan gidan nan kafin a kira shi gidan mai gari gidan masaka ake kiransa mu masaka ne muna da sana'ar saka to kuma a yanzu dai kam da zuwa shekara kamar 30 baya mun fi shahara da sana'ar hannu sai noma muna da yan boko gaskiya
eh dama ilimin zamani
ilimin zamani
to tunda haka ne wani irin ci gaba zuwa yanzu za ku iya buga keji kun samu daga wannan gari fiye da shekara 300
to ci gaban da zamu ce na farko da muna da wahalar ruwa amma yanzu gaskiya mun fata daga matsalar ruwa a janguza duk inda ka laga ina tabbata maka yanzu kafa unguwa ɗaya ce muka tabbatar da tana da yar matsala ba wai matsala gaba ɗaya domin suna da ruwa su muna da secondary akwai junior akwai senior akwai cikin bariki akwai anan wacce take hada da primary school
wacce bariki kenan kake magana
janguza barikin
sojoji a nan garin
barikin sojoji ba
to wakili kai magana cewar kuna da ruwa da makamantan haka to idan kuma abin da kuke bukatar gwamnati ta dube ku da shi ne kamar menene bukatun ku
bukatun mu a da gwamnati a cikin wannan gari namu na janguza shine maganar hanya
daga ina zuwa ina
akwai hanya da ta daga tashar kadiri zuwa cikin garin janguza kuma wannan hanyar lillahi wa rasulihi ba mu da hanya da ta wuce ta
baya ga ita ba
sannan kuma muna da matsala gurin da wani guri da ake ce masa Mahuwa wannan yake kumar muhalli ta samar ta jiha karkashin Ibarmin wannan ake zubar da najasa a wurin wato a toilet idan aka debo ake zuba da bai damun kowa sakamakon ya danyi nesa da jama'a amma yanzu kan gaskiya ko ta kan hanya za ka wuce tabbas sai ka ji a wannan najasa tana bugunka kuma yanzu al'umma ta kusanci gurin muna roƙon gwamnati don Allah ta canza wa mutanen nan da gurin da yafi dacewa da su domin lafiyar mu da ta ƴaƴanmu
Malam Dahiru Hudu kenan wakilin mai gari ko kuma dagacin garin Janguza dake yankin karamar hukumar Tofa a jihar Kano to ma sauraron mu madadin sashin Hausa na tashar muryar Amurka dake birnin Washington DC da kuma gidan rediyon jihar Kano dake tarayyar Najeriya da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na dadan gari ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.